sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niyya. Ha kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 19 ga watan Maris na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani ya kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu ba ba mu kanin labarai.
To madalla sakamakon farko da kuma ƙuri'an jin ra'ayi da jama'a a ƙasar Rasha sun nuna cewa shugaba Vladimir Putin ya lashe zaben a karo na 4 da kashi 75 cikin 100 a halin da ake ciki. Kuma shugaban Amurka Donald Trump ya zargi mai bincike na musamman Robert Mueller da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikinsa na bincike. Haka kuma kurdawan Syria sun yi barazanar ƙara ƙaimi a yakin sarika noke bayan sojojin Turkiya da kawayensu na Syria sun kwace cikakken ikon garin Afrin.
To kanun labaran kenan. Ah kuma bayan labarai za ku abinda wasu ƴan Najeriya ke cewa game da tojen da wasu kamfanonin salula ke wa Najeriya.
Wannan tojen kananan kamfanin nuka waɗanda bai zama dole ma suna da wannan harka ta sadarwa ba, sai su sai injina kuma su hada gwiwa da wasu kamfaninnuka sai su rinka karɓar kira daga kasashen waje. In kira ya taho zai shigo ta hannun su, aka sauke daga kan wancan laya aka dora a lamba ta nan ta gida sai ta shigo maka.
A can jihar Borno ko Majalisar Dinkin Duniya ce ta baiwa makarantar marayu gudunmuwa ko na me?
Akwai wani tukuci da ake baiwa mutane, to wannan tukucin yana zuwa ta fannin kudi. Kudi ne da ya kasance yana zama miliyan wajen 54 na Najeriya nan.
To sai kuma shirin ciki da gaskiya yau tare da Sarfilu Hashin Gumel ne za ku ji shirin wanda zai kama wa mai madugun shirin Ibrahim Alfa. Amma dai waɗannan sai kun cika kun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Sakamakon farko da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a Rasha sun nuna shugaba Vladimir Putin ya lashe zaben a karo na 4 wanda ya samu kashi 75 a cikin 100. Ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'ar ta nuna cewa yana da goyon baya fiye da kowane daga cikin abokan karawarsa, daga masu aƙidar kwaminisanci da na kuma masu ra'ayin mazanjiya baki ɗaya. Putin ya kwashe shekaru 18 yana shugabancin Rasha. Ya yi jawabi gaban dubban magoya bayansa a daddalin da ake kira Minsknaya da ke kusa da fadar Kremlin a daren jiya Lahadi. Shugaba Putin ya yaba wa waɗanda suka zaɓe shi a matsayin babbar tawaga ko kuma wato ƙungiya ta ƙasa, ya ce musu muna tare da nasara. Da aka tambaye shi ko zai sake tsayawa a takarar shekarar 2030, shugaban na Rasha mai shekaru 65 a duniya ya ce wannan ba a ce, kana jin zan ci gaba da kasancewa a nan har sai na kai shekaru 100 ne? Putin ya fafata ne da mutane 7, amma kuma babu wani ɗan takara da ya zama masa barazana. An yi hasashen sauran 'yan takaran da suka hada da wani mai gabatar da shirye-shiryen talabijin da kuma wani ɗan kishin ƙasa, dukkaninsu ba za su samu ƙuri'u masu yawa ba. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya zargi mai bincike na musamman Robert Mueller da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikinsa na bincike akan ko akwai wata alaka tsakanin kwamitin kamfe na Trump a zaben shekarar 2016 da kasar Rasha, da kuma neman sanin ko shugaban na hana ruwa gudu ko kuma yin murtiya ga wannan aikin bincike. Trump ya ce mai yasa kwamitin Mala ke aiki da rikakkun 'yan jam'iyyar Democrat 13 waɗanda aka san su cikakkun magoya bayan Hillary ne, amma kuma babu wani ɗan Republican ko ɗaya a cikinsu. Ya ce cikin wannan lokaci an kuma ƙara wani ɗan jam'iyyar Democrat ɗaya. Shin wannan adalci ne? Trump na tambaya. Amma har yau babu wata alaka da haɗin baki da aka gano. Trump ya faɗi hakan ne a cikin ɗaya daga cikin sakonninsa na Twitter a ƙarshen mako da yake tunawa da nasarar da yi akan abokiyar karawarsa Hillary Clinton da kuma yanda yake yi wa binciken kallon hadarin kaji wanda aka kwashe shekara guda da rabi ana gudanarwa. Sai dai Trump ya kasa tuna cewa a wani lokaci mala cikakken dan jam'iyyar Republican ne kuma Amurka ana masa kallon lauyan da babu ruwansa da siyasa a aikinsa. Wanda binciken nasa akan campaign Trump ke samun goyon baya daga yan jam'iyyar Democrat da wasu manyan yan Republican waɗanda suka bayyana goyon bayan su akan yadda mala ke gudanar da binciken yayin da suka fito a wasu shirin labarai na jiyar Lahadi na talabijin. Kurdawan Syria sun nuna ba suna nan suna barazanan ƙara kaimi a yakin sarika noke bayan da sojojin Turkiya da kawayensu a Syria suka kwace ikon garin Afrin dake arewacin Syria wanda tungar kurdawan ne. Wani babban jami'in kurdawa Usman Sheikh Isa ya ce dakarun su za su ci gaba da hana dakarun Turkiya sakat a garin. Ya ce dakarun za su kai hare-hare a kan Turkawa abokan gaba da kawayensu sojojin haya a duk sukuni da suka samu. Sojojin Turkiya da kawayensu na Syria sun kafa a tuta a tsakiyar Afrin a jiya Lahadi suka ayyana samun cikakken ikon yankin bayan da ba su huskanci turjiya daga mayakan sa kai na kurdawan ba da ake kiransu People's Defense Unit ko kuma PDU a takaice. Turkiya tana kallon YPG a matsayin bangare ne na kungiyar ma'aikatan kurdawa ta PKK a takaice. Kungiyar Sarika Noke nan da take yakin kafa ƙasa na kurdawa wadda za ta koshi da wani bangare na Turkiyan. Turkiya ta ayyana PKK a zaman haramtacciyar kungiya kuma tana mata kallo a zaman kungiyar 'yan ta'adda. A halin da ake ciki kuma ana samun yawancin zarafi da lalata da mata daga dukkan bangarorin da ke fafatawa a Syria ta wajen amfani da mummunar dabi'ar na tsoratarwa da fararen hula da kaskantarwa da kunyatar da matan da suka fada hannunsu a zaman hanyar hana su magana a cewar wani kwamitin ƙasa da ƙasa mai zaman kansa wanda ke binciken yakin na Syria. Ana sauraron wadannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Brazil kuma sama da mutane 1000 ne suka yi maci daga wata unguwar marasa galihu a birnin Rio de Janeiro a jiya Lahadi don nuna rashin amincewarsu da kisar gilla da aka yi wa wata bakar fata 'yar majalisa kuma 'yar gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama Mariel Franco. Waɗanda suka shirya macin sun yi amfani da na'urar ƙara sauti suna kuwa suna faɗin muryata ba za ta mutu ba yayin da suke maci akan babban titin birnin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar mu faro ta kan daga kanan dabo inda wasu ƴan kasa ke neman hukumar kula da kamfanonin salula da ce wani abu game da masu cutar Najeriya naira 20 idan an kira daga kasan waje. Ga Mahmud Ibrahim gore da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Aika sakonnin da ba a nema ba ta wayar salula a kuma cire kuɗin mutum ko kuma a kira mutane daga kasashen ƙetare lambar ɗaya daga cikin kamfanonin gida ta bayyana a wayarsa abu ne da ya zama ruwan dare a tsakanin ma'abuta amfani da wayar salula a Najeriya.
Yana dan uwa da yake karatu a kasar waje tana daga wayar sai ce ah wani ya daga ka kira da lambar Najeriya sai ce ai jama'a da dama da yake kira a nan kasar baya ni kusan abubuwan da yake gani kenan to gaskiya ba na jin dadin wannan abu da ke faruwa.
Na gaji da karɓar waɗannan sakonni daga kamfani bayan na yi complaints aka nuna min cewa ai an sa na tsare-tsare ma sama da guda 15 waɗanda duk ban san su ba kuma kowanne aka turo ma sai a ce wannan an dauki naira 50 idan na sa 500 ba za ta kwanɗe ba to da ƙarshe dai sai ta kai ta kani sai da na daina amfani da ma katin na MTN gaba ɗaya na aje shi a gefe kuma har gobe ni fa ba an yafe musu ne ba.
Wasu daga cikin miliyoyin 'yan Najeriya kenan masu fuskantar wannan matsala. Malam Abdul Gani Rufa'i ƙwararre kuma masani kan harkokin fasahar sadarwa ta zamani ya yi tsokaci game da wannan batu.
Ƙananan kamfaninnuka waɗanda bai zama dole ma suna da wannan harka ta sadarwa ba sai su sai injina kuma su hada gwiwa da wasu kamfaninnuka sai su rinka karɓar kira daga kasashen waje in kira ya taho zai shigo ta hannun su aka sauke daga kan wancan laya aka dora a lamba ta nan ta gida sai ta shigo maka da aka yin ana so a gane cewa hakan na faruwa abu ne mai sauki masana za su yi aiki kuma a gano sai dai kawai abin da ke faruwa harkar termination day business ne ya ga danganta da ƙasa tana buƙatar wannan business din ko ba ta buƙata tana sana'a na yi ko ba ta sani ba yayi daidai da dokokin ta ko bai daidai ba wannan kuma hukuma ce take da hurmi
amma kun je dai kamfanin MTM guda cikin kamfanonin sadarwa a Najeriya ya fada wa muryar Amurka cewa wasu bata garin kamfanoni ne ke haddasa matsalar ko da yake shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya Professor Garba Umar Dambata ya ce suna bincike tare da daukar matakan shari'a game da wannan lamari amma ga alama ƴan Najeriya irin su kamar Yahaya Shu'aib Ungogo ba su gamsu ba
magana ce ta tsaron ƙasa sannan magana ce ta tattalin arzikin ƙasa hukumar da ke da alhakin wannan mata ita MCC wai ta sani amma kuma bata yi wa ƴan ƙasa bayani tun farko da ta san wannan al'amarin gashi ya fito ba har sai da aka tantube ta cewar gashi sannan ta fada al'umma ƙasa cewa eh tana sanar da wannan abubuwan kuma za ta dau mataki na kotu wannan ne a gani na farko shi kansa shugaban hukumar NCC ya kamata ya sauka daga aikin sa da duk top management domin suna da masaniya da wannan abubuwan da ke faruwa yana nuna sakaci da rashin iya aiki kuma ya nuna cewa ya kamata a yi bincike kwakwara akan abubuwan da ke faruwa mi wane da wasu abubuwa a ƙasa domin magana ce babba ba magana bace ta dai kamata a yi wasa da ita
ga alama dai matsayar Yahaya Shu'aib Ungogo na alƙibla guda da ta directing cibiyar Kaja mai rajin fadakar da jama'a da wanzar da shugabanci na gari a Najeriya Comrade Kabiru Sa'idu Dakata
abin takaicin shine su hukumomin da ke kula da wannan alhaki musamman hukumar nan ta NCC idan ni da kai da sauran al'umma ba mu san dalili ba su suna da masaniya so kaga su a yayin da burin su kullun su fito shafukan jaridu ana ta faɗa cewa a hukumar NCC na ɗaya daga cikin manyan hukumomi da ke tarawa gwamnati kuɗi bayan waɗannan kuɗaɗen da ake bugin kirji ana cewa ana tarawa tatsar jinin talakawa ake kuɗaɗen su ake tatsa kuma su waɗannan hukumomi sun sani saboda haka wannan cin amanar talakawa ne kuma mu muna gani wannan dalili kadai ya isa su manya-manyan shugabannin wannan guri ko dai su sauka ko kuma su fito su nemi afuwar ƴan Najeriya tare da takura waɗannan kamfanonin sadarwa da su biya ƴan Najeriya wata diya tsawon lokacin da aka yi ana cutar su da kuma alƙawarin cewa a daina wannan shakiyancin domin duk da mun san wayar salular nan na da amfani bai kamata ya zama cewa amfaninta da muke gani wani dalili ne na a rinka zaluntar al'umma bayan su hukumar NCC akwai hukumomi da ya kamata su shigo akwai Consumer Protection Council akwai maganar EFCC akwai maganar majalisa da duk mai ruwa da tsaki akan kare haƙƙin ƴan ƙasa idan an zalunce su
Comrade Kabiru Sa'idu Dakata kenan anan Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano a Najeriya
To daga batun wayan hannu sai gudunmuwar da makarantar marayu ta samu a Maidugurin jihar Borno ga kuma Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
an da kafa wannan makarantar ne tun a shekarar 2007 da kuma aka soma da ɗalibai 36 amma sakamakon neman ayan ƙungiyar Boko Haram da ya haifar da ƙaruwar marayu ya sa makarantar na da yawan ɗalibai a yanzu hakan har guda 800 da suka fito daga garuruwa daban-daban wasu ma har daga wasu jihohin wannan makaranta ne da ya fice a jihar Borno wanda hakan ya jawo hankalin Majalisar Ɗinkin Duniya da har suka bada wata lambar yabo ga wanda ya asasa wannan makaranta wato barista Zanna Mustafa nan ban girman da ake kira Nansen Award da ma wani tukunci na kuɗaɗe da ya tasar ma naira miliyan 44 wanda hakan ne ma ya sa barista Zanna Mustafa sake ɗebo wasu ɗalibai guda 300 ya da waɗannan ɗalibai da yanzu hakan ke karatu a wannan makaranta gama abin da ke cewa game da dalilansa na ɗaukan waɗannan ɗalibai
2017 shine aka ban Nansen Award Nansen Award ɗinnan UN Award ne da ake baiwa duk wanne ya kwaraita wajen taimakawa ko tallafawa gajeriyu to anan sai aka zo aka ce ni ne na 2017 akwai wani tukuci da ake baiwa mutane, to wannan tukucin yana zuwa ta fannin kudi. Kudi ne da ya kasance yana zama miliyan wajen 54 na Najeriya nan. To da naga ba abin da zan yi da wannan kudajen banda in ci gaba da abubuwan da nake yi na yanzu, shine in ga na tallafawa yara a ciki. Sai na ce to bari in dau yara 300 in sanya su wannan makarantar, to sai in continue da abubuwan da nake yi da, sai muka dauki kuma iyayen nasu su 300 dan mu ga hanyar da zamu tallafa musu. To a shine sai muka je muka bude musu account. Bayan mun bude musu account din nan, zamu so mu ba su wansu tallafi
ma iyayen kenan,
ba iyayen ba za, domin in muka kafa sa yaro makaranta haka ka bar iyayen a hannu banza, to ba za su iya yin su rike wannan dan har su ce mushi ya je makaranta ba.
Comrade Musa Inokubo shine commissioner ma'aikatan harkokin ilimi a jihar Borno, wanda kuma ya wakilci gwamnatin jihar Borno wajen wannan taron na jiya, da kuma tambaye shi ko wani mataki gwamnatin jihar Borno take dauka wajen taimaka waɗannan dubban marayu da zaka yake da su a wannan jiha. Ga dai abin da ke cewa
gwamnatin jihar Borno ta yi tanadi na gina wayannan makarantu. Akwai daya a wajen Barwi din nan, akwai daya kuma a wajen Timbashed, akwai kuma daya a 303. Wannan wayannan makarantu wanda sun fi kowanne girma a nan a cikin garin Maiduguri, an tanada su ne domin musamman a taimaka ma wayannan marayu da ba su da iyaye, kuma bayan an koma ba inda za su zauna.
Wannan makaranta ne na Future Province, ba karatu tsatsa suke koyar da waɗannan dalibai ba, har ma da sana'o'in hannu, kuma yadda naga wasu dalibai sun baje kaya da suka kera da hannun su.
Fatima Ibrahim Adam.
Ina aji na nan.
Primary 5A.
Wannan kaya da na gani kaman kayan ado na mata, su wa suke?
Mu ne muke yi.
Da ke da hannun kin taba yin wani a ciki?
Eh.
Ki nuna min wanda kika yi.
Wannan?
Eh.
Sai post.
Wannan post din irin waɗannan?
Eh.
Eh.
Da wancan sarka, da wannan?
Wannan kaya abun flower ko?
Eh, da wannan.
Wannan ke wanda ne?
Eh.
Na'am. To kamar in kun yi suwa suke zuwa suke wannan kayan?
Eh, baki ne suke zuwa suke wanda suka zo sai su siya.
Fatima, shekaran ki nawa wannan makaranta da kawo ki nan?
Shekara na 2.
Ke kuma marainiya ce?
Eh.
Wannan makaranta na Future Province School dai na koyar da karatun zamani da kuma addinin Islam. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai duba batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja, daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa dake Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar din ke musantawa. To amma za mu fara ne da jin korafin da shi Umar Yarima yayi a cikin wannan tattaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya. Suna Nasir Fil Hashim Gunal.
Ni dai sunana Umar Yarima ne, mutumin ina da anguwar magaji a Yola Town. Abin da ya faru, na samu fili a nan Kurdu wanda gwamnati ta bani square meter 200,000
nan Abuja kenan.
A nan Abuja kware da gaske. To saboda haka a lokacin da nayi certification a lokacin Europe, sai Alhaji Adamu Umar ya ce zai saya, zai sai wani wuri nawa don yana son ya sari. Lokacin wannan abin da ya faru a 2006 ne a watan 12, shekara 2006 a watan 12. Shi kuma Alhaji Adamu Umaru mai sayar da siminti ne, dila ne a kamfanin siminti na Ashaka, kuma yana da kuma transporter ne, yana sayar da abin nan. To sai ya ce zai sai wannan gurin nawa, so sai ya ce mu yi ciniki. To da muka yi ciniki, ya sayi wuri a miliyan 4. To da ya sayi miliyan 4, sai ya ce zai kira wani wanda suke aiki tare, Muhammad Ladan Umar, zo ya rubuta mana agreement bayan mun yi shiriki. To shine Muhammad Ladan Umar yace yanzu zan same shi sai na zo na same shi sai wannan da yaje ya rubuto agreement ina da nawa yana da nasa. So sai na kira Adamu Walda na anguwan mana washi a nan Gombe yanzu ga yana bayan abin na fire service na sabuwar kasuwar Gombe sai ya zama shi ya yi min sani ya zama min shaida nawa kenan. To shine ya bani deposit na miliyan 2 yace zai yi tafiya sai tafi Makka in ya dawo zai zo ya biya ni sauran kudina ji shi Alhaji Adamu Umar kenan. To sai ya yaudare ni yace in bashi wannan takarda zai yi photocopy.
Yanzu haka shi Alhaji Adamu Umar din a ina yake da zama?
Yana nan a angon Abuja Kwatata Gombe amma shagunan sa anan hanyar jeka da fare in ka wuce Gombe line ga shagunan sannan tabarin kudu.
Amma me ya hada shi da neman sai ni fili a Abuja?
To yace zai yi sari yake sai da shi ma ya samu riba yadda abin da ya faɗa min kenan.
Oh ba ma shi dama ba mazaunin Abuja bane ma gaba.
A shi ba mazaunin Abuja bane. Mazaunin Gombe ne. Saboda haka da ya karbi wannan takarda kan zai photocopy sai ya tafi. To da ya dade shine sai nace ya dade sai aka ce to in bi shi mana. Ko yana abin da naje wajen photocopy sai aka ce ayi photocopy ya tafi. So na neme shi a waya sai shi yana hanyar ashaka saboda haka sai ya dawo. To ranan su uku naje gidansa ban same shi ba. To yayi tafiyan da safe naje gidan sai aka ce ayi tafiyan nasa. To da ya dawo shine sai yazo yace zai bani 500 da naje ya bani kudin. Yace bani 500 sai nace ani ba zan karba ba. In dai ba za ka bani kudi na gaba daya miliyan 2 da ya rage ba to ni na ware shiniki nan gaba daya. Ba na so kawo wannan takarda da muka yi shiniki saboda haka sai mu abin mu sai takardar sai ba ka kudin ka sai shi ba zai ba takarda ba. To muna cikin wannan magana ni da shi sai kani na ya gaya min cewa an kwanta da mahaifiyata a asibitin Numon saboda ka tana kan gado. To sai na tafi Numon. To na tafi Numon ina kan hanya sai aka mun waya cewa Alhaji Adamu Umar ya zo da yan sanda daga Pantami Police Station a bisa jagorancin DPO na Gombe State Locals suka je gidana inda iyali na take dakuna biyar ne nake rige da gidan gaba daya. Sai suka shiga dakin abinan gidana suka caji dakunan gaba daya.
A wace anguwa ne?
A nan anguwan Barunde. Sai suka caje dakunan gaba daya duk mutane a anguwan babu wanda bai abin ba da yan sanda suka zo ni kuma na kan hanyar tafiya yola. Suka yi caji suka ebe min kaya agreement da muka rubuta ma wanda suka sa hannu na sa hannu da kowe suka dauke agreement din suka ebe min suka dauki generator Brilla Yamaha wannan na sai a nan Gombe zari su da yana na wajen na wannan na sai generator wajen
ma kana cewa Gombe na a Gombe muna zaune da kefa Abuja ne wata kila da murun na abun yasa kana mantawa.
Ah babu ba haka ne duk wayannan wurare na san wurin kuma in abin zuwa ne zan je nuna ga shago.
To mana kana nuna kaman Gombe nan ne nan fa Abuja ne muke zaune da
kai. Eh kware da gaske wannan haka din ne Abuja muke saboda haka sai ya dauke generator ya ebe min siminti ya ebe min wasu kayaki duk da haka sai suka kai iyali na a police station. So kai iyali na a police station na Gombe State Locals din. To zo kai sai makwabci na da kuma barista Abdullahi Umar shi yaje beli na wana matana haka sai washigar su dawo washigar da suka dawo aka sake kai su a Pantami Magistrate Court. To akwai dan wana yana prosecutor wannan court din police ne saboda haka da na tafi abin da aka kai su shi wannan lawyer Abdullahi barista Abdullahi Inwa shi ne yana da chairman sai zuwa nan je kada fari kusa da option PDP. To shi ya sake daukan beli na matan nawa yace karan samu damuwa shi kenan da mama na ta samu sauki sai na dawo da na zo Gombe sai na dauki lawyer.
Sai mun tambaye ka shin kafin ka dauki lawyer wani dalili ne ya saka shi Alhaji Adamu ya je gidanka?
To ni ma ban san dalilin da ya sa ya sani don bai san gidana ba amma shi
abinan Muhammad Ladan Umar wanda yake anguwan Arawa a Gombe wanda ya rutama a gidan shi ya kai shi a wannan gidan don ya karbi kudi na 225 bashi yanzu haka mata ka bayyana na kai shi kotu kuma ya yarda na bashi kudin ma bai biya ni ba shi ya kai shi ya je ya nuna masa wannan gidan nawa so suka je suka ebe wannan
kaya kuma ana da wani dalili ne ka gano yasa me ya hada su da gidan ka ma
to ni ma shine abin ya bani mamaki shi nikin fili muka yi kuma filin yana Abuja kuma takardar filin yana hannunsa me zai kawo kuma mutum ya je gidana kuma a shiga a yi shajin gidana a kai kuma iyali na me ya hada shi niki kuma da abin nan da a shiga gidana ya shaji sai ya dauki doka hannunsa yaje ya gudanar da wannan abubuwa
doka ai wata kila wani abu kai masa kenan shi yasa zai dau doka hannunsa indai wannan fasarar ta magana taka ba wai kai kuskurin amfani da kalmar Hausa bane
to babu duk bayanin da zan yi zai tabbatar da me nake fada tunda ni duk abin na fadin nan ina da hujjoji a kansu ba wani dalili illa kawai na dauka yare na mun waye kuma zalunci ne yake sun yayi mun shi yasa yaje gudanar da wannan to dai aikata haka suka tafi da na dawo sai an dauki lawaya shi ana she masa Bernard Bushi to sai ya hada da yaron sa ana she masa Charles abinna sunan sa Charles o abinna ama abinna Obera Amadi sai ya hada sai muka tafi yace mun duk tafin da mu daga Bauchi zuwa Gombe zan riga bashi 2500 bayan nace ba laifi in muka zo nan zaka ba zamu je Gobe sai zo kamar yau sai bashi kafin Gobe din shikenan sai muna zuwa kotu sai ne karan shi Alhaji Adam Umar da Muhammad Ladan Umar da kuma shi hai abinan alƙalina Upper Area Court 1 da kuma Risar din nace mun shari'a gaban sa ba tunda mun shari'a ba don menene za a yi abinan don Alhaji Adamu sai bayan ya yi guran da wannan abubuwa sai ya sake zuwa da takarda daga Upper Area Court 1 din sai zo sai manna a gidana sabon gidan na gina dakuna tara blocks da blocks da moto gari shi ne tara nayi baranda a gidan da komi na to ni soka wai babba dakuna tara sai zo ya manna takarda a wajen gidan washe gari sai zo sai yanka padlock din da yanka padlock shikenan sai ya abinan sai ya kwashe kaya a cikin gidan
ina gane ba wato bayan an je gidan ka
na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma
ne ba wannan ma yana nan shi
wannan gidan yana nan yaje yanka padlock
to me daga nan sake samu wasu kudi kai ka sake kuma gina wani gida
a dama ai already kafin wannan mai ya faru ma lokacin ni na kusan gama gina wannan gidan abin da mai
oh kai wani sabon gida ne da kake so ka
kawo wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike da kuna biyar haya ne wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa sha haya a lokacin na shirya makai na haka
Umar Yarima kenan dake zargin Alhaji Adamu Umar da kwace masa fili a Abuja da kuma gidansa a Gombe sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban korafin Umar Yarima kafin mu kai ga jan martanin wanda ake zargi Alhaji Adamu Umar zai mayar mu kasance lafiya
to a gaida Sarfiul Hashim Kumel yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice
Pakistan ta kaddamar da wata manhajar wayar zamani da za ta baiwa ɗan ƙasar damar bada labarin ayyukan ta'addanci da masu tsaurin ra'ayi da kuma masu bada bayanai na kiyayya wanda za su haddasa rarraban kawuna a cikin ƙasar da kiyayya ba tare da gadin bai bada labarin ba ga hukumomin ƙasar wannan manhaja da ake kira Chakos wato lura Hukumar yaki da ayyukan ta'addanci ta NACTA a takaice ita ce ta kirkiro ita ce hukumar ƙasa da ke kula da shirye dabarun yaki da ta'addanci kuma ana samun manhajar akan wayoyin zamani na Android da kuma iOS manhajar Chakos da aka kirkiri a bara a ƙarƙashin hukumar ta NACTA domin kyautata harkokin yanar gizo a ƙasar za ta kuma yaki ayyukan ta'addanci da kiyayya ta yanar gizo a cikin ƙasar Minista harkokin cikin gida na Pakistan Ahsan Iqbal ya kaddamar da Chakos a helkwatan hukumar NACTA a Islamabad a makon da ya gabata. A kasar Brazil kuma sama da mutane 1000 ne suka yi maci a unguwar Marsa Galihu dake birnin Rio de Janeiro a jiya Lahadi don nuna rashin amincewarsu da kisar gilla da aka yi wa wata bakar fata yar majalisa kuma yar gwagwarmayar kare haƙƙin mul'adama Marielle Franco. waɗanda suka shirya mace sun yi amfani da na'urar ƙara sauti suna kowa suna faɗin cewa muryarta ba za ta mutu ba yayin da suke mace a kan babban titin birnin.
To madalla da take cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin sai wani lokaci a ji mu da wani mun sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Baba Yakubu Makere da ya taya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni Shubairu Jiyodo ne da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hasin mun sake dawowa.